وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا 20 تقص غوتان بالقعدة وطانا قوم شادة أجير ومتنين مسلم في هجرة من زهر الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Muna cikin Kitabul Jana'iz, karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 577. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 578. Wa an Huzaifah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yanha 'anil na'i, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassanah. Daga Huzaifah, yaddan Allah ta tabbata a gare shi, lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya kasance yana hani game da sanarwar mutuwa. Ahmad ya rawaito shi da Tirmidhi kuma ya inganta shi. Wannan hadisi cikin shi akwai karantar da mu cewa an hana sanarwar mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana sanarwar mutuwa. Idan ba mu manta ba, a karatun da ya gabata ciki mun yi nuni kan inda Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wato ya sanar da mutuwa ko a inda yake cewa afala kuntum azantumuni, shin me yasa ba ku sanar da ni ba. Kaga nan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a sanar da shi lokacin da mai sharan masallaci ya mutu ko ta mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a sanar da shi, har yake ce masa sahabbai me yasa ba ku sanar da ni ba. Wannan dalili ne akan halaccin sanarwa. Ba sai kuma wannan hadisin na kasar shi yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanarwar mutuwa. Ahmad ya rawaito shi Tirmidhi da shi da Tirmidhi kuma Tirmidhi yace hadisin nan ya take matakin hasan. Wa ana bi Hurairah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam na'an najashiya fil yawm alladhi mata fi. Daga Abu Hurairah, yaddan Allah ta tabbata a gare shi, lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yayi sanarwar mutuwan Najashi a cikin yinin da ya mutu. Wa kharaja bihim ila al-musalla, kuma ya fita tare da su zuwa wajen sallah. Fa saffa bihim yayi sawud wa kabbara alayhi arba'an, yayi kabbaruri guda hudu akan shi. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisin yana bamu labarin mutuwan Najashi. Najashi shine sarkin Habasha, wanda ya mulki Habasha. Ba nasari addinin nasaranci yake kiristanci, kuma wannan annajashi lakabi ne na sarauta, sarautar Habasha ada, wanda yake mulki a Habasha ana ce mai Najashi, ko da sunan shi Isma'ilu. In dai har ya zama sarkin Habasha, to daga lokacin Najashi ne, kamar yanda sarautar Misr ada ake ce ma wanda yake yin Fir'auna ko a ga Fir'auna ai ba suna bane, kowa da sunan shi wanda aka san shi, amma in ya samu mulkin Misr ya zama wa ya zama Fir'auna. Kamar yanda wanda ya samu mulkin Faris ada ake ce mai ake kiran shi Kisra, wanda kuma ya samu mulkin Rum ana kiran shi Kaisar. Haka nan ne lakabba ne na sarauta. To haka nan ma Najashi, shi wannan Najashin wanda aka yi zamani, wanda ya zamani guda da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Ashum, Ashum sunan shi. To lokacin da aka dora kuntatawa musulmai suna Makka, lokacin da aka zauna Makka, duk wanda ya musulunta in baya da gata baya da galihu ba wato baya da wasu mutane manya cikin gidansu wanda za su iya bashi kariya, to ya shiga uku kafirai sun dora farautar shi. Ba daidai lokacin sai Manzo Allah ya tausaya masa sahabban shi irin azabar da ake yi musu da wahalar da su da ake, sai ya ba su shawaran cewa su tafi Habasha, su yi hijira su tafi Habasha. A daidai lokacin wato wanda yake mulkin Habasha shine Ashum wannan Najashin, amma kiristani, sai dai yana da adalci, ba a zalimtar wani a wajen shi. To haka ake son mutum ko da ba musulmi bane kai ya zama kana da shaidu, kuma musulunci ba addini bane na ta'assubanci inda na ta'assubanci ne da saboda shi kirista ne manzon Allah bai yaba shi amma ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace masahabbai ku tahi ku yi hijira ku bar makka tunda ana cutar da ku kan addinin kuma babu wanda zai iya ba ku kariya ku yi haƙuri ku lallaba ku tai Habasha ku zauna can can akwai wani sarki mai adalci wanda ba a zaluntar wani a wajen shi aka kawsa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karba suka yi hijira suka bar makka suka je wajen wannan sarkin Najashi suka zauna tsawon lokaci to ka san musulmi shi duk inda yake bai fasa aikin shi da kaga musulmi bi kiran mutane zuwa ga musulunci to shabun mai warbabban musulmi ne wannan kawai wannan sai da ayyanka mara bai a ce kana musulmi Allah ya kai ka wajen wata ma'aikata wai kai baka samu dama ba ta kwaitar da wasu kan musulunci kai wani irin da kike musulmi ai kira zuwa ga musulunci manzon Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a duk inda aka kai ka ko tsakiyar arna aka kai ka a matsayin ka na musulmi kawai dama ce ta samu yaya za kai wata wani salo za kai shine kadai za ka koma kai nazari amma dole ne ka kira zuwa ga musulunci in mushe ne kai cikin an sanya mai ɗinka dole ya zama akwai kira zuwa ga musulunci in wato deje ne kai to cikin aikin ka dole ya zama koda musulmai ne kake jagoranci to kuma kana ƙara kwadetar da su kana bin hanyoyi wanda zaka ƙara kafa musu kaunar musulunci amma kana musulmi kamar icce baka moci cikin aikin ka kai kwata-kwata baka damu ba akan ka ƙarfafa addini cikin harakokin ka ko kan ma ka zama cikin irin wanda shi ne a masutur da Allah wa daidai tohin Allah shi ne irin wanda shi kamar ma a kawo musulunci wajen ma'aikatar shi yake to kaga wannan ba azan canka kai Allah ji kanka ya zama na kai a ma'aikatar ka shi kake an tabka wani mugun abu da an kawo mahira addinin musulunci ka a zo a cigi ka a zo a hudda ka ka a ja ma bala'i yau mai bala'i in dai hirar musulunci ita ce bala'i an jima ba a jawo mashi ba dan haka shi musulmi aikin shi ne kamar da Allah ya faɗi karara cewa kira zuwa ga Allah to ya danzo waɗannan musulman sun je gudun hijira ne suka yi ko sun raba wajen wannan sarkin amma duk da haka nan sai da suka kwadaitar da sarkin akan musulunci muhajirai Allah yi masa rahama sai suka dora kwadaitar da shi kan shi sarkin ba wai sauran gama garin mutane ba suna kwadaitar da shi game da addinin musulunci suna karantar da shi mahimmancin shi da kyawawan ababen da ke ciki Allah da ikon shi har sarkin nan ya gamsu da musulunci 100% ya karbi musulunci kuma musulunci shi yayi kyau ai kasan tarihin yana da tsawo karshen sai da kafiran Makka suka lallaba suka bi su suka ce ɗiyanmu ne suka bujure mu suka taho nan ɗan uwanmu ne da ɗiyanmu mu muka san yadda za mu yi da kayanmu sun zo da wani sabon addini ne sun bar al'adarmu da gargajiya kuma kai ma ba su yarda da addinin ka ba kaji mutane sun iya gani ana sa a yi nasara na ma san da za a kai ma ba su yarda da addinin ka ba suna ganin addinin ka ba daidai ba ne kuma mu ma ba su yarda na mu ba sun zo da wani sabo shi yasa suka gudo suka taho yanzu muka biyo kansu ka ba mu su mu koma da su mu ci gaba da larabtar da su mu muka san yanda za mu kaji a maida su ci gaba da yi masa azaba Najashi ya ce wani irin addini ne wannan kuka zo da shi yasa aka gayyato su ya bincika wani irin addini ne kuka zo da shi wanda kun baro addinin mutanen ku kuma ni ba ku shiga na ba wani irin sabon addini sai Ja'far ya tashi ya yi diskur mai kyau ya mai bayani ya ce ya kai wannan sarki mai adalci muna cikin jahiliya muna rayuwa irin ta dabbobi mai ƙarfi ya danne mu rago ba tsari cikin rayuwarmu muna rayuwa wato rayuwa irin ta dabbanci dai a takaice kwatsam sai Allah ya tado annabi a cikinmu sai ya zo ya karantar da mu munanan ababe na al'adu da gargajiya ya raba mu da su ya san ƴan uwantaka da kaunar juna tsakaninmu ya kira mu zuwa ga mu so junanmu ya kira mu zuwa ga mu dora sadar da zumuntar ƴan uwanmu mu kula da danginmu ya kira mu zuwa ga kaza mun karba mun gamsu mun ji dadi Allah ya hudda mu da kangi da kunci na rayuwa irin ta dabbanci kwatsama wannan ƴan uwan namu sai suka zaburo suka halmam suka ce ba su yarda ba mu yi wannan addini suka yi tagallaza mun bamu bigi kowa ba kawai suka kama mu yau su ma wannan azaba sun kashe wasu daga cikin mu suna ana cikin haka sai annabin namu ya tuno da cewa akwai garinka kuma kai sarki ne mai adalci wanda ba a zaluntar kowa a wajenka sai ya ba mu shawara cewa mu zo wajenka za mu samu mafaka sarki ya girza kanshi yace ko akwai wani abu daga cikin abinda annabin nan ya zo maku da shi ku dan karanto mana inji sai Ja'far ya karanta mai suratul maryam yayi kai saboda suratul maryam tana bada labarin abinda yayi kama da kristanci go hasan duk kristan in yaji bayanin suratul maryam sai ya saurara shi inda kristan gaske ne wani pastor da muka taba tattauna da shi na turke shi karshe sai mana tambayoyi cikin suratul maryam yanzu yana na ya musulmi sai cikin tambayoyin da ya mana suratul maryam ne yace wai yaji cikin qur'ani ana karanta ya ukhta haruna ana cewa ukhta haruna yaya ne ake ce ma maryam takuwa haruna haruna dan uwan annabi musa ko ko to duk kirista inda kiristan gaskiya ne in yaji ana fassara suratul maryam sai ya karkado hankalin shi ya saura saboda shi ga abin ya so ya dan yi kama ko amma sai dai ina wannan gaskiya ne tsantsa to ko da aka karanta ma najashi suratul maryam ana cikin tilawa kawai sai ya fashe da kuka sai ga hawaye tararar suna zuba kanshi Allah ya sabkar da ayan nan a suratul maida wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin fa haka najashi ya saurara da kyau san qur'ani ko da ba ka jin abin da ake faɗi ko shiga zuciya an sai yana karatun qur'ani yana hawaye kuma bagwari ne bai san me yake cewa to haka najashi ya hawaye ko da aka gama karatun nan sai ya ce na rantse da wanda ya aiko annabi Isa sakon da annabi Isa ya zo da shi da wannan sakon daga haske guda suke fitowa ki tabbata daga haske guda suka fito ya kalli mushrikan makka yake kai kutai ku bani waɗannan mutanen ba zan ba ku su ba har abada ya gore su suka ga bayan da hadda kadu suka kawo mai da kyaututtuk yace dabbai bai karba suka jaji ki suka koma to kaga najashi ya kyautata ma musulunci kuma ya musulunta amma shine lokacin da Allah ya karbi da shi sai dai matsalan bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idda ya musulunta musuluncin shine kyau ne amma sai dai har Allah ya karbi da shi ba su taba haduwa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana Madina kawai sai mala'ika Jibril ya zo ya same shi ya kawo mai labarin cewa Allah ya karbi ran Najashi Najashi ya mutu a radda Najashi ya mutu kilometa nawa ke da kai tsakanin Madina da Ethiopia sai an bincika ko abin cika ai rana ya gano shi dandan in ba dan muna karatu da na taba waya yanzu na gani dan haka kai tsaye Hadiba ka gani tazarar da ke da kai akwai tazara mai nisa tsakanin Madina da ni da Ethiopia amma duk wannan tazarar radda ya mutu ran nan mala'ika ya zo ya ga manzon Allah lokacin kuma ba salula balle ka ce waya akai ba telefon kaga kenan cikin wannan akwai tabbatar da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle annabin Allah kai tsaye manzon Allah ya faɗa masahabban shi ai Allah ya karbi ran da jashi mu huta mai sallah aka huta wajen Madina aka yi sau aka yi wa Najashi sallah to mahallu shahidi cikin wannan hadisin shine yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na annajashi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sanarwar mutuwar Najashi fil yawmin ladhi mata fihi a cikin yinin da Najashi ya mutu wa kharaja bihim ila almusalla kuma zan Allah ya huta da su zuwa gurin sallah fa saffa bihim yayi sau da su wa kabbara alaihi arba'an yayi man Najashi kabbarori guda hudu muttafaqun alaihi wannan hadisin akwai karatuka cikin shi amma dalilin da ya sa malam ya kawo shi anan dan ya karantar da mu ana sanarwar mutuwa ko tare da ya kawo wani gayacin sama ya ce ba a sanarwar mutuwa to ya hada kanun hadisan ne ya kawo su hadisi uku kenan jira ko na farko ya nuna manzon Allah ya ce me yasa ba a sanar da shi ba da wani mutu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanarwar mutuwa na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sanarwar mutuwar Najashi a radda Najashi ya mutu to sai malamai suka tabbatar hadisan gaba daya suka hudda hukunci hukunci sai kace ita sanarwar mutuwa ta kashi kashi uku kashi na farko akwai sanarwar mutuwa a sanar da dangin wanda ya mutu da ƴan uwa na kusa kusa don su zo su yi mai sallah a sanar da jama'a cewa Allah ya karbi dan wani amma manufar sanar da su shine don a zo a mai sallah ko kuma a sanar da makusanta don su zo su mai wanka su mai lakafai to wannan sanar wai mustahabbi ne a musulunci ba ma zancan ta halatta ba amma mustahabbi ne ana son a yi saboda mi saboda maslaha mamaci duk abin da ya shafi sanarwa za a sanar da wasu wani ya mutu saboda su zo su kama a mai sallah ko saboda su rakka gawar shi wannan kaga maslahan shi mamacin ne ko to wannan mustahabbi ne sai sanarwa ta biyu sanarwar mutuwan mutum saboda alfahari da nuna isa ana sanar da mutane wani ya mutu da haka babbar fami ce ta wani da haka ana sanar da su ne dan sanarwa ta alfahari da kuma neman jama'a su yi gayya a dora kuri da cewa jama'a da yawa suka je wajen mutuwar wani to ita wannan makaruhi ce kuma masu irin wannan alƙaƙida wani lokaci har jinkirtar da gawa suke dan dai jama'a su taru da mutum ya mutu a je a kawo shi sai a ce a sai gobe kuma da sai mutu sai gobe to kaga wannan su sun haɗa laihuka guda biyu laihin alfahari wanda musulunci ya hana a yi sanarwar mutuwa ta alfahari da kuma neman jama'a ce sun zo sun yi cincirin du don alfahari da nuna isa wannan musulunci bai zai da wannan ba an hana makaruhi ne yin haka abu na biyu da suka hada shine cutar da gawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi li jifatil muslimi an tukbasa baina baharani ahli baya dacewa ga gawar musulmi a tsayar da ita tsakiyar iyalin shi a kai shi ba daidai ba ne akwai in wasu dalilai ne wanda shari'a ta yarda da su to ba matsala amma in dai babu wani dalili to ba a san jinkiri da mutum ya mutu gaugawa ake aje a kaudo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi gaugawa ku kaudo janaza ko yace idan ta kware ci alheri ne za ku kai ta cikin shi in kuma ta banza ci sharri ne za ku raba kanku da shi kenan ko ma dai ya ne ko na kware ne ko ba na kware ba gaugawan nan tana da amfani amma idan mutum akwai wani dalili da yasa za a jinkirta gawan shi kwana uku ko kwana biyu wannan babu matsala misali daga cikin dalilin da za a jinkirta mutum ne ya mutu ba zata sai ana shakku mutuwa ce wannan koko da dogo su mace to bai kamata ba a yi gaugawa a kai shi a ɗan jira a tantance a tabbatar da lalle lalle ya mutu daga cikin dalilan da za su sa a yi jinkiri mutum ne ya mutu wanda kawai an gan shi yana motsi yana yawo yana magana lahiya na kwatsam ko da ya shiga hoto sai aka tarra gawan shi to kaga tana yiwa a yi zargin ko guba aka ba shi ko ko wani abu ya ci ya kashe shi yanzu sai a kira likitoci su yi bincike to in binciken na likitoci ya ɗauki lokaci har kwana ɗaya kwana biyu wannan babu matsala wannan bukata ce ta sa aka yi jinkiri idan ire-iren waɗannan suna zama dalilin a jinkirtar da wajen ta wato shirya gaba a kai ta amma in dai ba waɗannan ba in dai irin na alfahari ne ko nuna isa ko komandowa ne dai ya kamata a jira a gaya ma mutane ko kuma sanarwa irin wanda ake bada a gidan radio ai ta zane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yallan komando sabu yake bagalan yallan wane ne ana ta nuna wasu babban fami ce sai sun zama dangin su sun nuna mutane su wasu irin jama'a ne wata fami ce mai girma wannan alfaharin ba a yadda da shi ba a musulunci dan haka wannan sanarwa ita aka hana sanarwa ta alfahari da nuna ma mutane cewa wato na uku kashi na uku cikin sanarwa shine sanarwa irin ta jahiliya sanarwa irin ta jahiliya haramun ce ita kuma shine a dora daukaka sauti da kuka don a gaya ma wasu shela ko kuma a dora zana alherorin mamacin ana zana alheran shi da ayyukan alheri wanda yi a lokacin jahiliya mata suke wannan da an yi mutuwa wata mace kawai ce ta tashi kai ta zuba makan da kasa tana kwaso kasa tana zuba bisa kai wayo wayo kai na ga bakar rana na ga mugun abu
ya ga mu ba abu bala'i da kata'i ya zo ya murkushe ni inda ma ban kaiwa garana ba wa gaba kan rana wayo nu wayo kaina Allah wane a ce ya rasu wane wanda aikata kaza aikata kaza shine wanda sai ta zana alkhairan shi tana ihun to har yanzu akwai jahilan da suke irin wannan cikin kauyukan na'am a cikin baran nan ma ba a rasa to irin wannan ita ce sanarwar mutuwa ta jahiliya wata mutuwan ma in aka yi wato mata suna da wani kuka na musamman da suke wanda suna nuna wannan kukan na mutuwa eh fararru suna da shi wanda da ka ji shi ka san da kawai mutuwa ce aka yi to irin wannan shine ake ce ma anniyahatu da kuma shelan mutuwa irin ta jahiliya wannan haramun ce dan haka kenan wanda aka yi umarni da ita wanda shari'a ta yarda da ita ita ce sanarwa wanda za a sanar da mutane dan su zo su kama a mai sallah ko a rakka gawan shi wannan baka da matsala ko kafofin sadarwa wanda ake sanyawa dan a sanar da al'ummar musulmi cewa Allah ya karbi ranwani ana gayyatar musulmi a haɗu a ji a rakka shi wannan bai da matsala amma irin ta alfahari wannan makaruhi ce irin ta jahiliya ita wannan haramun ce haka wannan ga wannan ne za a tattara hadisan gaba daya sannan wannan hadisin nan Najashi kuma shi kuma akwai dadi ciki ya nuna mana mu'jiza daga cikin mu'jizun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan cikin hadisi akwai nuna mana cewa wato an hisan in za a yi magawa sallah a huta wajen masallaci ba cikin masallaci ba ko yin cikin masallacin ma bayani zai zo a kan shi amma dai mahihici a yi wajen masallaci sannan cikin akwai nuna mana cewa an yi son a yi sau-sau in za a magawa sallah in ma jama'a ɗan kaɗan ne to a ɗan kasa su biyu a yi ko sau biyu haka sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa gawa ta musulmi kabbara huɗu ake yi mata to bayani zai zo akan kabbarorin amma dai tabbataccen zance kabbara huɗu ce ake yi riwayoyin da suka zo suka nuna kabbara biyar ko shidda ko fiye da haka wannan riwayoyi ne wanda suka saba ma abin da yake sananne kenan shazai ne ba aiki da su muttafaqun alayhi wa annabi Abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare su ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu wanda zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan sai a samu mutum 40 sun tsaye akan gawar shi la yushrikuna billahi shay'a ba su hada Allah da komai illa shafa'ahumullahu fihi a ce sai Allah ya ba su ceto ba akan sharawahu muslimin muslimi ya rawaice shi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin muslimin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai mutuwa daga nan mun gano ashe wanda ake masalla cewa sai musulmi ba amma kafiri sallah duk kirkin shi kafiri in kullum yana bi gida-gida yana ba kowa miliyan guda-guda to in ya mutu wannan kirkin nashi bai isa bai sa a mai sallah dan haka ba amma kafiri sallah da masallar gawa ai da ma addu'a ce da roƙon gafara da neman ceto ko to bai halatta ba a roƙa makafiri gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru liwa lil mushrikina kaga ai su ne ko zaka ba a roƙa musu gafara ko ka ce Allah ya ji kanshi ma ko ka dora yaban shi bayan ya mutu duka kuskure ba wani yabo da zaka makafiri bayan ya mutu wannan an tahi jikina amma ka zaka na yaban shi kai wannan kafirin akwai kirki ya ai kaza ai kaza ba yarda ba kawai ka kyale ya mutu shi ke amma in yana da rai ne ba laifi in ka yabe shi akan wasu kyawawan ayyukan shi amma da ya mutu to babu wani dalili na cewa ka yabi kafiri bayan ya mutu yana kafiri to wannan yabo ma za ka mai in kirki gare shi da bi ba Allah da ya halice shi ba da haka wannan hadisin ya nuna mana ba a yi wa wata gawa sallah ba a yi magawa sallah sai gawar musulmi sallah wannan musulmai ne ake ma duk yanda kake kaunar babanka in dai mutu ba akan musulunci ba to sai dai kawai ku kwashi gawar ku kai ku rihiki ma min rajulin muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan sai a samu mutum 40 sun tsaye akan gawar shi to wannan kuma yana nuna mana ana son yawan adadi wajen sallar gawa ana son adadin lokacin da adadin mutane yayi yawa to haka aka fi sallar gawa a samu mutane masu yawa ba daidai bane ka halarci gawa kuma ka ki shiga wajen sallah ka yi ma kanka kuma ka yi ma gawar domin akwai bukatar ka shiga cikin sallan nan ka kara wa jama'a yawa kai ka samu amfani da alkhairi kuma gawa ita ma ta samu albarka haka. Haka hadisi ne yana nuna ana san adadin musulmi. Ana san adadin musulmi. In mutum ya mutu a cikin wata unguwa sai aka gano in aka kai shi unguwa kaza can an yi jama'a, ba za a dauke shi a kai shi can da a mai sallah. Wannan babu wata matsala cikin haka. Kaga yanzu in mutum ya mutu a Makka lokacin aikin hajjin nan, ai sai a kawo shi harami a mai sallah. A kawo shi harami. Tun ya mutu a Makka yana Makka sai a kawo shi harami a mai sallah, ba matsala bane. To haka ma koda wani babban masallaci da aka san jama'a sun hici kanan wurin, sama ga nan inda za a yi ku babu matsala a kai shi saboda a samu jama'a. La yushrikuna billahi shay'an, wanda ba su hada Allah da komai, illa shafa'ahumullahu fi, face sai Allah ya ba su ceto ba a kan shi. Kenan wannan hadisin kuma yana nuna mamu cewa ashe sallar gawa neman ceto ne ku? Wanda suke tsaye suna ma gawa sallah nema mata ceto ne suke. Menene neman ceto kuma? Neman ceto addu'a ne. Kenan addu'a ce suke magawa ko? Kamar suna roƙon Allah ne, Allah ka gafarta ma wannan gawa, Allah ka yi ma wannan gawa rahama. Kenan neman ceto ne suke suna roƙon Allah, Allah ya mata gafara. To kuma wannan yana nuna mana matsayin tauhidi. Dan hadisin ya ce in aka samu mutum 40 cikin jama'an nan, sun kai 40 ba su shirka, duka masu tauhidi ne, suna roƙon Allah, Allah ya mata gawan nan gafara, Allah sai ya mata gafara. Ina yana nuna matsayin tauhidi. Amma yanzu musulmai ana kiran su zuwa ga tauhidi suna bujirewa, suna nuna kamar ana tura su cikin bala'i. Ai sai ai ba a musulunci ba tauhidi. Shi musulunci dole ma ne. In kaga musulmi bai da tauhidi to ba musulmi bane. Kawai suna dai. Kana wannan hadisin ya karantar da mu wayannan darussan dake cikin rawahu Muslim. An Samura ibn Jundab radiyallahu anhu qala, daga Samura dan Jundub yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallam, nayi sallah a bayan annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, alamar ati akan wata mata, matat fi nifasiha, wadda ta mutu ne a wajen haihuwarta, faqama wasfaha, sai manzon Allah ya tsayu daga tsakiyanta, muttafaqun alayh. Wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa an shari'anta a yi magawa wakin musulmi sallah, ko maza ko mata, duk wanda ya mutu cikin musulmi za a yi mai sallah. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu inda ake son liman ya tsaya lokacin da yake yi magawa sallah, idan mace ce ana son ya tsaya daga tsakiyar jikinta, idan bayan an shiga gawan to shi zai tsaya daga tsakiyar jikinta. In kuma namiji ne to an yi son ya tsaya setin kan shi ko setin kirjin shi, kenan setin kan gawan ko kuma setin kirjin shi nan ake son liman ya tsaya wanda zai magawan sallah. In mace ce kuma daga wajen tsakiya, kenan nan ne gurbin da liman ya kamata ya tsaya idan zai magawan musulmi sallah. In kuma gawawakin da yawa ne, da maza ne, da mata, yara da manya, to yanda ake shi ne maza su ake fara kusantawa gaban liman, mata sai a aza su daga bayan, wato waɗannan maza, su kuma ƴan yara suna daga can bayan mata, haka nan ake jira su idan maza da mata ne, yara da manya. To amma kenan wannan shi ne mahihicin abu ko? In mace ce liman ya tsaya daga tsakiya, in kuma namiji ne wajen kai ko wajen kirji. To in kuma liman bai tsaya ba daga tsakiya, ya tsaya wajen kanta kuma mace ce ko wajen kafarta duka yayi, ma'ana babu matsala kowace gaba, kowane shashi na jikin gawa liman ya tsaya, sai dai ana zancen mahihicin abu. Mahihici shi ne tsayawa daga tsakiya ko daga wajen kai ko kirji. Amma in hakan bai samu ba, ya tsaya ko tan kafa ko kotan yatsa ko kai ko wani shashi na jikinta kawai yayi, babu wata matsala cikin haka. Sannan nan an ce wasfaha. Wasf a larabci, masana larabci sun bambanci tsakanin wasf da wasat. Aka ce wasat abinda yake da sassai, yake rarrabuwa, shi ake ce ma wasat. Shi kuma wanda ba ya rarrabuwa guda ɗaya ne dunkule, shi ake ce ma wasf da sukun. In aka ce wasf da sukun to ana nihin abin gaba ɗaya ne ba ya rarrabuwa, to shi sai a ce mashi wasf. Waqaftu wasfahu, yana iya zamana abu guda ne gaba daya, yanzu ita mace ai guda daya ce ko? Ba ta rarrabuwa. Amma inda a ce ku uku ne, sai mutum yazo daga tsakiyar ku bi sai wani ya shiga tsakiyar ku sai a ce jalasa wasatakum wasat da fata hago ina aka ce wasata ana nihin abin suna cicciruwa yankuna ne daban-daban in kuma aka ce wasu da sukunu to abin da yake gudani bai cicciruwa wa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace wallahi لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد رواه مسلم عائشة دا الله تتبت أغريتا تتشي والله إنا رنسوا دا الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء حقيقة من زان الله تيرا دا أمنشم الله سكارة تبت أغريشي ياي صلى غا أم بيضاء في المسجد أتكم مسلاتي رواه مسلم مسلم رويتوش karatun da ke cikin wannan hadisi shine ana magawa sallah a cikin masallaci shine dalilin da yasa aka kawo wannan sannan ƴaƴan baydau sunan su Sahalu da Suhail waɗannan ƴaƴan baydau guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah da Sahalu da Suhail ne sannan ita baydau laqabinta ne wannan matai sunanta Da'ad sunanta na gaske Da'ad amma ana mata laqabi da Baydau to lokacin da ƴaƴanta guda biyu Sahalu da Suhail suka mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah kuma a cikin masallaci yayi musu sallah kenan sai hadisin ya nuna ana yin sallah cikin to amma Aisha ta ce wallahi sai da tayar rantsuwa me ya kawo rantsuwa to abin da yasa hadisin yana da tarihi ba kan banza bari Aisha ta kulma rantsuwa jayayya ce ake da ita wata rana lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas yadda Allah ta tabbata a gare shi ya rasu sai Aisha ta yi umarni cewa sahabbai su shigo da shi cikin masallaci saboda ita ma kana son ta bi sallah ka samu ita ma ta yi mai sallah sai wasu suka ce kawai ka ji wata magana akai ta nuna mata gawai za a shigowa da ita masallaci gawai sai ta ce ka mutane suna da gaugawan mantuwa sai ta ce to wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma ƴaƴan baydau guda bi sallah a cikin masallaci kina Aisha tana nihin sunnar annabi ce haka nan go ba wani sabon abu bane sananne ne a musulunci to kaji dalilin da yasa Aisha ta yi rantsuwa dan ta tabbatar da cewa wannan magana ita ta magana ce ta ilimi ta fitu ba magana bace da mulan kai ta bari saboda ka a shigo da Sa'adu masallaci shigo da gawan shi dan ita ma ta bi sallah dan wannan hadisin ya tabbatar mu da cewa ana yi ma gawa sallah har yanzu akwai masu wannan ra'ayi dan sai a shiga masallaci ayi sallah gawa kai sallah gawa za a yi masallaci gawa za a shiga da ita masallaci sai ba a shiga da gawa masallaci to ana shiga da ita lokacin da Abubakar Siddiq ya rasu cikin masallaci aka yi mai sallah lokacin da Umar ibn al-Khattab ya rasu cikin masallaci aka yi mai sallah da yawa a tarihi daga cikin sahabbai da musulmai da dama kin sha rasuwa ana yi musu sallah a cikin masallaci saboda haka kenan a cikin masallaci ana yin sallah cikin masallaci ta gawa amma sai dai wajen masallaci yayi akai kuma cikin masallaci yayi wa an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Zaid ibn Arqama radiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an وإنه كبر على جنازه الخمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعه لقى عبد الرحمن بن ابي ليلى يجي زيد ابن ارقم يدعى الله تثبت اغريشي يا كسانشي yana yin kabbara akan gawawakin mukabbara nawa hudu wata rana kawai sai zo yayi kabbara biyar akan wata gawa sai na tambaye shi me ya faru sai ya ce mi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin shi kana ana kabbara biyar ko haka wannan hadisin ya nuna rawahu muslim wal arba'a wa an ali radiyallahu ta'ala anhu annahu kabbara ala sahal ibn hunayf sittan daga ali ya da Allah tabbata a gare shi yayi kabbara akan sahalu dan hunayf kabbara shidda wa qala sai ya ce innahu badariyun shi ya je yakin badar ba dai bane da sauran farahulla sai sai mai kabbara shidda rahu sa'id ibn mansur wa asluhu fil bukhari وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيئا ينكبر أكن قاوة مكبرة هلو ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى كمين أكرم تفاتحة أكبر تفرقه رواه الشافعي بإسناد ضعيف شافعي وتوشد إسناد ضعيف وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ناي صلى بايع ابن عباس يدعو الله تتبت أجلس على جنازة أكن وتقاوى فقرأ بفاتحة الكتاب سيكرن تفاتحة فقال سيأتي لتعلموا أنها سنة دمك سنشي وسنة سيكرن تاتا رواه البخاري بخاري رويتش wannan hadisan da muka karanta wanda suke magana bisa kan babi na kabbarori akan sallar gawa wani hadisi ya nuna kabbara hudu wani ya nuna kabbara biyar wani ya nuna kabbara shidda amma gaba daya kabbarori tabbatattu ga sallar gawa kabbara hudu ne shine tabbataccen abu kuma haka malamai suka tantance bayan sun yi darasan hadisan gaba daya sun tantance cewa abinda ke tabbataccen abu shine kabbara hudu ba a karawa akan hudu wanda ya kara akan hudu ya saba wa al'umman musulmi har wasu malamai suka hakaito shi matsayin ijma'i cewa daga baya musulmi sun yi ijma'i gaba daya babu sabani cewa inda ya gawa ta musulmi ne kabbara hudu ake mai wanda duk yayi kabbara sama ga hudu to yanzu ya zo da sabon abu ya saba wa abinda aka sani a cikin al'umman musulmi umman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam kabbarori hudu aka san yana yi magawoci sai sa Umar ibn al-Khattab lokacin shi ya tattara mutane akan kabbara hudu daga lokacin shi ya race ya hana a dora wuce hudu to ko abinda Umar ya aikata kadai ya isa hujja tunda Umar ya yanke cewa ba a ƙara wuce kabbara hudu wajen gawa ya tsaye da musulmai akan kabbarori guda hudu tun daga lokacin musulmi suka rike cewa kabbara ga sallolin wato ga gawawakin musulmi kabbara nawa ce hudu kenan babu zancen wani ya zo ya kabbara biyar ya ce a na karanta hadisi Ali ya taba yin kaza a ka saba wa al'umman musulmi kuma ka saba wa sanannan abu a wajen musulmai dan haka kabbara hudu ita ce ijma'in musulmi ba a saba wa ijma'i ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وشيني بين حنيت دابا كما سي ايماني با غا ابن المسلمين suka sabai kai sai ka zo kai wani sabo wanda kwata kwata a tarihin musulmai ba haka suke ba to kai ka bi hanyar da ba hanyar da musulmai suke bi ba mi Allah yace akan masu wannan dabi'a nu wallahi ma tawalla samu jibanta mashi abin da ya jibanta makan shi wani surihi jahannam kuma mu kuna shi cikin wutar jahannama wa sa'atu masira kenan wannan kenan abu na biyu da nake so in tattauna akan shi kamun mu tsaya akai mas'ala guda da na baro cikin hadisin Najashi na farka har daga karshe wacce mas'ala ce shine mas'alar salatul ga'ib sallar gawa ta wanda baya nan go ai shi Najashi baya nan aka mai sallah yana ina yana Habasha can ya mutu amma a ina aka mai sallah a Madina to wannan mas'alai shin idan musulmi ya mutu wata kasa a iya mai sallar a garin su sallar gawa a mai salatul ga'ib kenan salatul ga'ib shine a zo a yi sallar gawa kuma babu gawai ai ayi kabbarori guda hudu da sunan cewa shi wannan gawai shine aka masallar shi ake neman ceton gare shi da Allah ya mai gafara to kaga wannan hadisi na Najashi ya nuna ayi malamai suna da ra'ayoyi guda hudu akan salatul ga'ib ra'ayi na farko shine akwai malaman da suka ce duk musulmin da ya mutu wani waje a iya yi mai salatul ga'ib a sata kawai ba kai suka ce dalili shine saboda manzon Allah ya yi manna jashi kuma tunda ya yi manna jashi ya nuna a iya yi ma kowa babu wata matsala wannan shine ra'ayi na farko ra'ayi na biyu wasu malamai suka ce a kwata-kwata ba a yi kawai duk musulmin da ya mutu wani waje kawai shi kenan can inda ya mutu in an mai sallah in ma ba a mai ba amma ba za a zo wani waje ba a ciri sallah babu gawa suka ce ai shi Najashi manzon Allah ya yi mai shi kadai kuma ba a taba jin ya ma wani ba kenan ke tabbataccen abu ne ga Najashi dan haka za a tsaida abun ga Najashi kadai ya zama wannan wani khususiya suka ce so domin saboda zamanin manzon Allah ai akwai da dama daga cikin wato musulmai wanda sun sha mutuwa wasu wajaji amma ba a taba jin manzon Allah ya hoto yayi salatul ga'ib buga wani ra'ayi na uku sune wasu malamai suka ce eh in muka kalla hadisin Najashi za mu ga an yi mai sallah ne saboda matsayin shi a musulunci, saboda ya ba musulunci gudunmuwa, mutum ne mai daraja wanda ya ba musulmai mafaka. To ko gobe aka samu wani mutum mai daraja cikin al'ummar musulmi wanda ya ma musulunci hidima, ya yi ɗawainiya ko dai da dukiyar shi ko da mulkin shi, musulmi sun amfana da shi sosai ko da ilimin shi, to ya kamata in ya mutu wata ƙasa saboda a ƙara karantar da musulmai matsayin irin masu hidima ga addini, to a zo a yi mai salatul ga'ib ko da an yi mai sallah can wurin. Suka ce don saboda nuna matsayin masu hidima ga musulunci da masu ba musulunci kula da mutane masu daraja. Misali yanzu a ce muna da wani minister a Niger, to wannan minister an san shi da ɗawainiya da addinin musulunci, duk in za a wata haraka ta musulunci shine kan gaba, ya gina masallatayya da yawa, ya gina makarantu na islamiyya da yawa, shi yake fafatuka akan addinin musulunci, ya zama kamar gata ga musulmai. To sai ya mutu wani waje, koyai mai ya mutu ba za mu mai sallar gara ta ga wannan maradi, sai a mashi saboda matsayin shi, kuma saboda a karantar da sauran musulmai su ma su yi koyi da shi. To wannan ra'ayin Saudiya da shi take aiki har yanzu. In wani ɗan gidan sarauta ya mutu wata ƙasa, sai sun mai salatul ga'ib. In wani babban malami ya mutu wata ƙasa, sai sun yi mai salatul ga'ib. Sannan wannan yana cikin ra'ayi wanda yake mahi rinjaye, wanda yake da inganci, ana aiki da shi. Sai ra'ayi na hudu. Ra'ayi na hudu shine malaman da suka ce to salatul ga'ib za a kalli wanda ya mutu. Idan musulmi ya mutu a ƙasar da ba ta musulmai ba, inda ana tabbatar da cewa ba a mai sallah ba, to sai a zo a mai sallah a ƙasar musulmai ko da babu gawar shi. Amma in dai an tabbatar da can akwai musulmi kuma musulmin can sun yi mai sallah, to babu buƙatar a zo a yi mai sallah. Ga wannan ra'ayoyin guda biyu na ƙarshe su ne suke da inganci, cikin su kowane aka yi aiki da shi babu matsala, amma waɗancan biyun na farko duka sun bi juna ne. Ina wannan su ne ra'ayukan malamai bisa kan salatul ga'ib. A cikin hadisin da muka karanta na matar da ta mutu a wajen haihuwa, akwai karantar da mu cewa shi shahidi, ai shahidi ya ce ko wanda ya mutu wajen haihuwa ya yi shahada, nassin hadisi karar ya faɗi ko, to kaga ta samu shahada, amma sai dai an yi mata sallah ko ba a yi mata ba. An yi mata wanka, an yi mata lakkahuri, an yi mata sallah. Wannan yana nuna ma bambancin shahidan ko, duk wanda ya mutu shahidi in dai ba shahada ta fagen yaki bace, to za a yi mashi duk abin da ake yi wa sauran al'umman musulmi. Wannan hadisin na ƙarshe wanda muka karanta wanda akan shi za mu tsayawa, shi kuma ya karantar da mu cewa Abdullahi ibn Abbas ya yi sallar gawa wata rana, kawai sai ya bayyana karatu iri-iri, aka ji ya karanta Fatiha, ko da ya sallame sai ya ce dan kusan sunna ce, shi yasa na bayyana ta. Kenan sallar gawa bayyana karatu ake, kuma yasa Abdullahi ibn Abbas ya bayyana, ya ga abin da yasa ya bayyana, ya ce dan karantarwa ne ga almajiran shi, dan su san cewa sunnar annabi ce karanta min karanta Fatiha cikin sallar gawa. To shi yasa malamai suka ce Fatiha wajibi ne cikin sallar gawa. In ba a karanta Fatiha ba a sallar gawa, kawai sallar ba ta yi ba, domin wancan hadisin da ya ce Allah ba ya karɓa sallar da ba a karanta Fatiha cikinta ba. Wannan kuma ya shafi kowace sallah, ta gawa da wadda ba ta gawa ba, duk sallar da ba a karanta Fatiha cikinta ba. Kenan a dunkule ita sallar gawa abu biyar ne ake son a yi cikinta, abubuwa biyar ne ake. Abu na farko shine an yi kabbara farko a karanta Fatiha ko? Ba sai an yi du'a wa istifta ba, subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka, ba sai an yi wannan ba, kawai da an yi kabbara za a yi a'udhu da bismillah a karanta Fatiha, saboda lokacin takaitacce ne, babu buƙatar du'a wa istifta. Abu na biyu shine aka yi kabbara ta biyu a karanta min salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana da dalilan shi. Abu na uku shine aka yi kabbara ta uku a yi addu'a ga mamacin. Abu na hudu shine in an yi kabbara ta hudu sai a dan jira jim kaɗan, sai a sallame, kuma sallama guda ce ake, wato shine abu na biyar ita sallama.
dan ai kabbara ta hudu sai a dan jira kadan cikon nabiyar shine a sallame ko sai a sallame sallama ko to wannan sune abubuwa guda biyar da ake yi wajen sallar gawa zamu tsaya akan wannan hadisin abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kuma kure Allah ta'ala ya gafarta mu sunan mu san gyara alaikum salam kilometer 1760 to kun ji akwai tazara ba karama ba kilometer 1760 ko irin wannan zamanin ne dake da kai abubuwan balaguro ai ba abu bane mai sauki ko ko kar ta sheka da gudun tsaya sai ta kwana tana tafiya a gani balle ayi zancan dama dama in jirgi ne aka shiga ana tunani ya awoyi ko in jirgi ne kuma ko jirgi ne sai yayi awoyi sai ya jima yana tafiya don haka ba karamar tazara ke akwai ba ko da irin wannan zamanin ne in dai ba kira ba ta waya a ce a ruhu a zo a gayya mutu amma wannan tazarai da ke tsakankanin su aka zo kai tsaye aka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya isa ya nuna shi annabin Allah kuma ya gaya masahabban shi kuma aka hita aka yi sallah kuma kafirai suna kallo wasu ce ƙarya ce ba kuma ƙarshe sai labarin ya zo sannu labarin ya zo ya lalle da gashi ya mutu ka kaga musulunci sai in Allah ya zabi mutum in ba haka ba sai karaye da annabi kai ta ganin mu'jiza kana makamcewa kawai kai baka yarda ba baka yarda ba dan ka wa alaikum salam wa rahmatullah Allah gawa eh ya halatta mata suna bin sallar gawa mata suna bin sallar gawa sosai ma musamman wato lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa su bi sallar gawa don haka idan ana magawa sallah mata suna iya zuwa su bi sallar gawa shi ma cikin wannan hadisin na Aisha akwai wannan darasi wanda yanzu nan wurin watakila sai a ce ba al'ada mu bace ko abin ya zama ga al'ada da to ai addinin mu ne in ba al'ada mu bace na'am wa alaikum salam eh shine kawai aka ce jera su za a yi kawai sai zama an gabatar da maza manya an gabatar da su daga gaba zama su suke gaban lima kenan ma wurin babu zancen nan za ka yi tsayuwa ko na kawai za ka tsaya gaban gawawwakin ya zama na maza su zama su suke gaba mata suna bayan su ma yara ƙananu suna daga can bayan mata kenan haka za a jera gawawwakin sai liman ya yi tsaye kawai musalla nan babu zancen ya tunda ba mutum guda ne ba zancen kotan kai ko kotan kafa ko na'am wa alaikum salam wajen sallah sallar gawa eh yanda ake sallar farilla haka za a jera su yanda ake sallar farilla in akwai mata da yara kaga ai maza suke ba da shiga gaba ko yara sai a kawo su daga baya ko mata daga can baya to haka nan kamar yanda ake jerin sallah haka nan ne za a yi idan akwai mata da yara da manya za a yi sallar gawa na to Allah ta'ala ya ji kanshi Allah yi mai rahama Allah yi mai gafara Allah sanya makomashi na'am wa alaikum salam akwai bayani a mazhabar Shafi'iyya ku suke ga ra'ayin cewa in an yi kabbara ta hudu tsawai ta addu'a ake son a yi lokacin saboda a game da al'ummar musulmi baki daya da addu'a kenan wannan mazhaba tana da kari kuma akwai kasashen da ake aiki da ita da haka wannan babu matsala idan musulmi ya yi hakan kawai abinda dai ake so kabbarori hudu in mutum ya zafi cewa da ya yi kabbara ta hudu sallamewa zai ba zai kara komai ba to ita sallamewa abinda ake so da shi in yi ta hudun kadda ya yi kawai sai sallamewa a in yi ta dan jira jim kadan gobe ce komai ba sai ya sallame ki ne zama akwai ita zara ko ya ne tsakanin kabare da sallamewa dai ko mutun ya zafi cewa zai yi addu'a gawa to wannan daidai ne babu wata matsala cikin hakan insha Allah kuma wajen addu'a hadisin da zai zo na gaba wanda zamu tashi akan shekara tu na gaba shine karantar da mu addu'a go addu'a da ake yi magawa to ba dole sai addu'a bawa gaura ta zo cikin hadisi lalle an hisan musulmi ya har da ta addu'a da ta zo cikin hadisi da dore amma sai aka kaddara baka har da ce ba ya halatta kai sallar ga kuma kai koma shi irin addu'a ce kuma ko da wani irin yare ne Allah jikan shi Allah mai gafara Allah kyautata makoman shi wannan duka babu matsala ina addu'a ce ake so kai ka roka mai gafara ka roka mai rahama point kai shi ne ake so na'am wa alaikum salam sadai pa soji wanda aka kashe a fagen yaki shahidi ne shi ko ba shahidi ba wannan ya danganta ba musamman manuhan shi ba musamman niyyar da take cikin zuciyar shi ba innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma na ka muna fatan su zama shahidai amma dai ba a ce musu shahidai kai tsaye tunda ba a san niyoyin su haka in ka soji zai tahiya mai son sai ka tambaye shi dan ka gano shahidi ne ko ba shahidi ne kai wani me yasa zaka tahiya kai yakin nan sai ka ja ce mu za a rena mu wayo ai dai mun nuna musu mu ba a taba mu akwashi lafiya to ka ji dalilin da yasa zai je yaki ki rena wayo da abba yasu kaga ai wannan ba shahidi bane in mutu wani kuma zai ce maka ai shi in dai kan kasa ne billahi ladi sai dai a dauke ran shi shi ya riga sadaukar da ran shi kan kasa to kaji dalilin da yasa zai mutu saboda kishin kasa wannan shahidi ne ina dan haka shi shahidi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ma'aikin Allah mutum ne yake yaki saboda an tabo hushin shi da wanda yake yaki saboda kishin kasar su da wanda yake yaki saboda an taba kabilansu yana nuna bacin ran shi shi za a taba kabilansu da wanda yake yaki saboda ya nuna jaharuntar shi da wanda yake yaki saboda mutane su yafe shi akai ta zanu kana kana ko karshe aka ce ayyu zalika fi sabilillah a cikin wannan wane ne wanda za a cewa yayi yaki a cikin hanyar Allah yau zan Allah bai ta zane ba yace wanda yake kaza sai ya ba da regal guda daya man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah sai yace duk wanda yayi yaki dan manufar kalmar Allah ta zama ita ce sama to wannan shine yaki cikin hanyar Allah kuma kaji wanda ake ce masa shahidi na musulunci ya ji yayi yaki saboda kalmar Allah ta zama ita ce sama haka sojojin mu yanzu suna iya tsarkake niyoyin su su samu shahada insha Allah da kalkashin demokarasiya ke go amma sai zama kai manufanka wato kariya ce kake son ka ba musulmai da musulunci a yakin da kake wannan al'ummai tamu ta Niger al'umman musulmai ce cikin dalilan da suka sa muke faɗa da turawa har muka kore su abubuwa ne da yawa ba guda ba ko daga cikin manya-manya kaga na farko suna son su lalata mana al'adunmu su kama mu nasu wannan matsala ce ko na biyu suna son su lalata mana addininmu ba za mu bauta ma Allah ba yanda aka tsara a addini ce dai yanda su suke so duk inda muka zo da wani tsari na addini in ya saka ma ra'ayinsu sai su kawo wata doka ko wani tsari wanda yanzu za a hana mu addinin sai dai su tsarin su ne kaga wannan babban matsala ce na uku mutanen nan suna son dukiyar da Allah ya zuba cikin kasar mu su canye mu mu taba ma da kuncin rayuwa aga waɗannan abubuwan guda uku manya ne kuma duka suna da girma ko amma wanda yi su girma babu kamar ni zaku karu addinin mu na musulunci ita Faransa duk inda ta sauka to ba ta bari ku ji dadi duniya ko ku ji dadi lahira so take ku yi bi babu inda take da mugunta kenan wannan muguwar kasar yanzu amma wai neman take wata shirya da Afirka saboda rashin hankali ita inda take muguwa inda ma a ce duniyar taku take hana ku ku ji dadi kawai a bar ku ku gyara da Allah ku bauta ma Allah ku shiga aljanna za ta yi kokarin sai ta cutar da ku ta takure ku duniyar ku ba ku same ta ba sannan kuma duk abin da ya shafi ku bi Allah nan ma sai ta shigo sai ta sanya muku kalkal da dokoki da wani abu karshe din da kai ku ga fushin Allah to ina umarnin Faransa Allah kara dabe mata albarka ba kasa arziki bace kwata-kwata duk wanda ma yake mahalikin
ina mamakin wasu ma daga cikin jagororin mu wanda sun zo suna cewa a muna shirye in dai za a yi hulɗa ta girmamawa da wannan irin hulɗa ta girmamawa ana magana babu ma bukatan Faransa kamar dai an manta tarihin ta ranar shugaban kasar da yake karanto tarihin ta addancin da ta yi bana cikin Niger ma kadai da irin yadda ta hallaka mutane dubban al'umma to wannan wanda ta yi wannan abin shine yanzu har lokaci ya yi wanda za mu fara cewa wai in dai za a yi alaka ta girmamawa wai tsaya da wa kake neman alaka ta girmamawa kai aya kamata a ce kare ko da yi biki da fatar rago ya zo ya ce ma rago ne kar ka fahimci wallahi kare ne in dai akwai hankali kan fahimci kare ne kuma in ka ce za ka ci gaba zama da shi matsayin rago wallahi sai ya ci gaba da haushi zuwa ka saboda kare ne haushi ya iya wanda haka ita Faransa halinta ne kaska ce in ta makale sai ta sha jini duk inda ta sauka saboda ka ba abin da ya yi illa kawai nesa da nesa kallon kura shine kawai ya yi zama arziki ne amma da kaga wato nana neman a zo zaman mutunta to in suka ji maci su ma haka nan za su cewa ai. Eh yanzu mun yarda a zo a mutunta juna a girmama juna ai amma da inda suka samu kam suka kawo hakuri to sai da Allah ya saboda in dai akan duniya ne sun himu kai sun himu sanin hanyoyin da za a bi a ciyo duniyar nan da kyau wani mai ilimi da ake ganin yana da ilimi in suka sa shi gaba to sai sun mai wayo in suka fito mai tanan suka fito mai tanan in suka tashi yin wayan ba wai hanya guda ba sai su fito ta hanya 50 in ka ketare nan nan ba ka ketarewa dole sai shin shigo ka to da haka wannan jaraba Allah ta'ala ya raba mu da ita cikin sauki ba tare da yaki ba da zubar da jini kuma yanzu saboda butulci mu ce ma wai ta dawo a kulla alaka ta girmamawa gaskiya ni wani ganin dacewar haka na amma ban san hikimar da ta saba wasu daga cikin jagororin na gani daga cikin manyan kasar Niger wanda suke hutawa lokaci zuwa lokaci ya mai ta ba sau ɗaya ba nan cewa mu shirye muke ba ma mu kaɗai ba a duka ƙasashen IS suna shirye in dai Faransa za ta zauna a yi duk iran ko suna ganin in an yi wannan za a samu sauƙin ta'addanci ai ba za a samu ba za a samu ba aka ce maka mutum maciyaci ne mugu ne lalatacce ne kawai bai kyale shi kawai kai sha'aninka kai ta rayuwanka ba da shi ba shi ne yake kowa ya je ya yi lakun dini kun wale haka na amma akwai matsala kasar da koda a ce Faransa ba ta taɓa mu komi ba a tarihi hana mun ba Allah da kyau kaɗai take da gurin ta yi duk abin da ya shafi gayyato ya ba zai birge ta a musulunci sai ta san yadda ta yi ta kawo saɓanin shi tun ba mu waye ba har ta kai ta wayar da mu ba mu waye ba muna wato asalinmu kanmu yana nan yadda Allah ya halicce shi amma sai ka dora zuwa da abu sannu har sai an kai an waye an karba ka dan koma baya ka dan ka ga yanda da mutanen da suke kamar wannan tsarin iyali da ta tsara haihuwa an koma baya ka dan shekaru ba da jima ba da an zo da zancen ko a radio ko a ina wanda yazo da zancen TV ake wani ba yahudi ne ya halatta majalis shi shi kamar wannan zancen da ake lokacin kanin mu lahiyayyun amma da yake mu nawo kai tabari wajen kisisi na da iya bujurwa da ta hito tanan sannu sannu sai da kanmu ya waye yanzu duk wani magidanci shi yake zuwa da kanshi a lalato mahaifan matar shi bai sa haihu duk wani magidanci shi da kanshi yake zuwa wani ma sai sun sai sun mai magana da shi da matar shi ta haihu wannan kamata a tsaida ta haka abinda ta kwata-kwata bai cikin lissafin mu tun ba mu san shi ba muna kyamar shi muna ganin shi yahudanci ba kyau ba mu san shi har muka kai yanzu mu muke zuba kuɗi a yi to aikin ta kenan da an dai faransa ce haka wannan bakan ƙasa Allah mun sani da ita subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika alhamdulillah.